نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين، اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 28 ذي القعدة ربيع الأول هجران منذ صلى الله عليه وسلم دبو ديا ده تاريخ دو ده 40 ديا ونديا يدي ده 26 ذي نوفمبر شكرا ستبو بيو ده قوم شاسرا منا تشكين كراسل لتاكم جوامع الفوائد في تحصيل العلم النافع. يوم زام تاشي شابي نتري ده 40 ده أكو ده الأشياء ومن الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، daga cikin dabi'u wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa da shi wato in har yana so ya zamanto mai samun nasara a cikin neman ilimi to lalle yana buƙatar waɗannan dabi'un. Akwai gaskiyar harshe da zama kullum in zai faɗi magana ya ringa faɗin gaskiya. Al-Imam Al-Auza'i Allah ya masa rahama ya ce ka koyi gaskiya kafin ka koyi ilimi. An gane ko? Ka koyi gaskiya kafin ka koyi ilimi. Wato Al-Khabib Al-Baghdadi ya faɗa a cikin Jami'il Bayan. Waki'i ya faɗi
hadhihi ni'ma
la yartafi'u biha illa sadiqun. Wato wannan ni'ima na faɗin gaskiya babu wanda yake ɗaukaka da ita ko wannan ni'ima na ilimi ba mai ɗaukaka da ita sai mai gaskiya. Wanda ya fi wannan kyau shi ne maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, lallai gaskiya yana shiryawa zuwa ga ɗa'a, kuma lallai ɗa'a yana shiryawa zuwa ga aljanna. Mutum zai yi ta faɗin gaskiya ya yi ta faɗin gaskiya ya ringa kwatanta faɗin gaskiya a cikin rayuwarsa har sai an rubuta shi a wajen Allah mai gaskiya. Yana bani sha'awa maganar Allah ta'ala inda Allah ke cewa ya ku wanda kuka yi imani ku kiyaye dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya. Sannan wato tsawaita shiru, mutum ya daɗe wato baya magana da kowa ya yi shiru. Daga cikin ladabba na neman ilimi kuma ɗalibi ya siffantu da wato tsawon shiru, ya daɗe baya surutu baya magana. Al-Imam An-Nawawi ya ce wato asali shi ne shiru, yin magana ya saba ma asali. An gane wannan? Asali ana buƙatar ne mutum ya shiru. An gane ko? Al-kalam ala khilaful asal, magana ya saba ma asali. To haka shi magana baya kasancewa sai da alkhairi. In har kana so ka yi magana to ka tabbatar da abin da zaka faɗa alkhairi ne, ko kuma ya zamanto ka yi magana ne saboda maslahan maganan, ta rinjaye rashin yin maganan. Na'am. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe ya faɗi alkhairi ko ya shiru. An gane? Ya zamanto wato abinda zaka faɗa wajibi ne, ko abinda zaka faɗa mustahabi ne, ko abinda zaka faɗa halal ne. Shin ana sanya halal daga cikin alkhairi? Idan ya zamanto wajibi ne mutum ya yi magana, ai wannan maganan ya zamanto akwai maslaha ce, wannan magana ya zama alkhairi. Idan mustahabi ne mutum ya yi magana shi ma alkhairi ne. To idan halal ne ba, abinda in ka faɗe shi babu lada babu zunubi, za mu sanya wannan daga cikin alkhairi? In ka faɗa babu lada babu zunubi alkhairi ne? To irin wannan abinda babu lada babu zunubi wato wani lokaci sai ya janyo maka wato sharri, wani lokaci kuma ya janyo maka alkhairi. mafi alkhairi idan ka san cewa abu halal ne to kada ka yawaita shi ka takaita shi kwarai da gaske dan zai iya janyo maka haram na'am
qala hakim al-asam
wato hakim al-asam yana cewa wato ka ringa kulawa da kanka cikin abubuwa guda uku idan ka aikata aiki ka ringa duba kallon Allah gare ka cewa abin da kake aikatawa nan fa Allah yana kallon ka kullun ka ringa yin haka idan kana magana ka ringa tunawa da sauraron Allah a gare ka Allah yana jin duk abin da kake faɗa idan kuma ka yi shiru ka ringa tunawa da sanin da Allah ya yi game da kai Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyarka ko da ka boye shi al-imam al-auza'i yana cewa wato lalle mumini yakan faɗi magana ɗan kaɗan kuma ya yi aiki da yawa sai ga shi mumini aikin shi ya fi surutun shi yawa shi kuma munafiki yana surutu da yawa kuma kaga ya yi aiki kaɗan aikin shi kaɗan amma surutun shi yana da yawa al-imam ash-shafi'i ya ce babu wani buzuri wanda ya fi daraja kamar tsoron Allah idan mutum na da tsoron Allah to ya samu buzuri mai girma tare da shi babu wani abu wanda ya fi kyawo kamar shiru na bakan gani kada mutum ya yi magana sai in magana ya zama wajibi ko in magana ya zama mustahabi to a nan ne in kai magana yake zaman toma maslaha kun gane wannan ko yawa babu wani abu wanda ya fi shiru kyau amma kuma wani lokaci akan buƙaci dole sai ka yi magana idan mutum yana tsaye a gaban shi sai ya ga an aikata wani bid'a ko a gaban shi an zalunci wani kuma yana da iko ya yi karin wannan zalunci sai ya yi shiru yaya a nan bai yi laifi ba akwai sanda shiru yake zama laifi a yi shi ne mutum ya ga kuskure yana da ikon gyarawa bai gyara ba misali an gane wannan a nan wajen sai ya zama wajibi ne ka yi magana in ba ka yi magana ba ka yi laifi na'am babu wani raɗi wanda ya fi cutarwa kamar jahilci in an ce raɗi shine abinda in ka raɓe shi zai iya shafan ka kai ma akwai cuta wanda in ka yi mu'amala da mai shi shi ma cutar zai iya shafan ka amma in ka yi mu'amala da mai ciwon TB ko wannan ciwo wato yana in ka raɓe shi zai iya kama ka ko in ka yi mu'amala da mai ciwon ƙarzuwa shi ma zai iya kafa ka sai kuma wanne bakon dauro ga ƙananan yara ka ga irin wannan shine aduwa to shi ma jahilci in kana mu'amala da mutumin da yake da jahilci tare da shi to jahilcin na iya shafan ka kai ma an gani to da ka babu wani ciwo wanda in ka rabu mutum yake yawan cutar da kai kamar jahilci kuma babu abin da ya fi cutar da ɗan adam kamar ƙarya Habib al-Jallab ya ce na tambayi Abdullahi dan Mubarak menene mafi alkhairin abin da za a ba mutane ya ce a ba mutum hankali mai yawa duk wanda Allah ya taimake shi aka ba shi hankali mai yawa hankali mai ƙwari da ya more sai to idan ba shi da zurfin hankali ba to ya zama to mai kyakkyawan ladabi a gari in ka san kana da ƙarancin hankali to ka karanta surutu domin kana ƙara surutu kana tona wa kan kafiri dan zaka wani lokaci mutum ya sha rawani ga gemu masha Allah ya yi kama da manyan malamai ya yi kama da bayin Allah na kirki masu zurfin masu hangen nesa to irin wannan in ka ga kana da wannan kwarjinin in ka je taro ka daina yawan magana kafin ka yi magana sai ka yi nazari ka yi nazari ka yi tunani lallai wannan ban ka faɗa ba kuskure ba ne in ba haka ba sai ka tona wa kanka asiri an gane shi ana ganin wani kaza babban malami na shi wawa ne kaga waye ja ma kanshi surutun ka wani lokaci mutum zai ga zai hango wani abu ya ɗauka abin haka yake alhali ba haka yake ba in kana yawan faɗa to mutane suna nan suna kallon ka sai ka lura da wani kawai gemun ne kawai Allah ya ba shi da rawanin amma kuma ƙwaƙwalwar ba ya aiki an gane wannan ko to sai ya zama to ba a mutunta ka dan gane da wannan abu to an ce in dai wawa in wawa zai sun a gane wawancin sa me ringa ya yawai sai shiru dan an ce malam bisu sallallahu alaihi alhamdulillah yan uwa sun gama tattauna wannan abun Allah ya saka rantsai sai dai ina yin addu'a da fatan alkhairi ga abinda manyan malamai suka faɗa cewa abinda suka faɗa dai dai Allah ya ba su lada inda aka kuskure Allah ya gafarta mana mu duka sallah na ba san gane kullun kai ta nadewa a bayan malamai kai ta nadewa kar kai da yawa da suru to sai ka kace ci kanka kuma kace ci mutuncin kanka da kanka misali eh
na in lam yakun
sai ce to idan babu ba
ala aku shafiqun yatashiu
to in baka da ladabi mai kyau to ya zaman to kana da dan uwa mai tausayi wanda zaka ringa neman shawaran shi ko mai ka ringa neman shawara in dan uwan yace kai magana kai yace kai shiru kai shiru na ba san gane wani bawan Allah ya ji kira'a sai ya ji kira'a shi kira'a da ya ji kira'a haf sai ji wani irin kira'a ya ga wajen ta'u sai a wajen ya'u sai a ta'u wajen ta'u ma sai a koma nunun ma janki ma gaba daya sai yana so ya gyara wa mai kira'a ba ga an yi gyara yanzu yaya ya tona wa kanshi asiri tunda har kaga mai karatu kaga yanayin shi kaga mutane ana ta kabbara kai ma kana yi kabbaran da kai kawai kaka kuskura sai jahili bai ma san kira'a ba ma a shi kenan amma ana yi ana karatu kana tsara kira wato irin tsada ce wannan ta yagin su da kira'a nan ka karba maka tasiri ba surutu kai dai ka ji daɗin karatun da kake san motsar da kai shi kenan na'am sai na ce to in babu dan uwa ba in babu dan uwa na gari wanda zai baka shawara to wato shiru mai tsawo kai shiru ba ruwanka kawai kai ka sauraro ana magana to idan zaka kasa yin shiru ba in kai mutum ne mai surutu baka iya yin shiru to mutuwa na gaggawa dan mutuwa shi fa alkhairi gare ka da ka rinka surutu domin dan adam hankali shi ne mutum duk girman mutum duk waliyan mutum in kwakwalwa aka rena shi magana ya kare an gane ku na
min kalami sahal bin abdullah tusturi
daga cikin maganar sahal bin abdullah tusturi
takallama fi ma la ya'ni bi kulli masruf
duk wanda yayi magana cikin abin da bai shafe shi ba za a haramta mishi gaskiya
man ishtagala bil furu'i furu'a wara
duk wanda ya shagaltu da abin da wato bai zama wajibi akan shi ba akwai abin da ba dole sai kai ba mu ta habi bane sai kai wato kai ka shagaltu da wannan abun to za a haramta maka tsantseni a gani tsantseni shine wani lokaci mutum ya bar abin da yake halal ne sai mutum ya bar shi dan tsoron kar ya fada haram abu ya halarta a cikin shari'a amma kana ganin in ka aikata shi zai tura ka cikin haram sai ka bar shi to ka zama to mai tsantseni a gani misali yanzu mutum ya rike iyalin shi akan a titi in yarki iyalin shi bai yi haram halal ne amma kuma zai iya zuban maka da mutunci sai ka bashi saboda tsantseni a gano wani ko to irin wannan wato ka zama to mai tsantseni abu halal ne a gare ka sai ka bashi dan kare ya zuban ma da mutunci ko dan kare ya tura ka cikin abin da aka hana duk wanda ya yi zato mummuna za a haramta mishi yaqini
kuli ma hadi salata halaka
kuma duk wanda aka haramta mai guda uku nan ya halaka Allah shi tsare sharbu sunna qulu wa hakaza ruya ali bin umar
bismillahir
rahmanir rahim
hakaza ruya lana ali bin umar
wato magana imam al-barbahari cewa haka aka ruwaito gare mu daga abdullahi dan umar radiyallahu an
wala kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina abuina
yace mun kasance muna fada alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare mu muna cewa
inna khayran nas ba'da
muna cewa lalle fiyayyen mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Bakar da Umar sannan sai Usman
amma Abu Bakar wa Umar
amma Abu Bakar da Umar
hada ijma'u
wannan ijma'i ne na salafus salih cewa a cikin sahabbai bayan annabawa gabaki daya babu mai darajar Abu Bakar da Umar
amma mufadalatu baina Usman wa Ali
amma fifitawa tsakanin Usman da Ali radiyallahu anhuma
innaha mahallu khilaf
to wannan mahallin sabani ne tsakanin a cikin gida na ahlus sunna shin da Ali bin Abi Talib da Usman bin Affan wane ne yafi daraja akwai masu ganin Usman bin Affan shi yafi daraja akwai masu ganin Ali bin Abi Talib shi yafi daraja
ba'dhum yufaddilu Usmana
wasu tashi daga cikin su suna fifita Usman dan Affan radiyallahu anhu
ba'dhum yufaddilu Ali radiyallahu
anhu wasu tashi kuma suna fifita Ali radiyallahu anhu
amma Abu Bakr wa Umar
amma Abu Bakr da Umar
kuma afdal al-umma bi ijma'i al-muslimin
ne fiyayen al'umma da haduwar musulmi da zaran an samu wani mutum a wannan zamani yace Ali bin Abi Talib yafi Abu Bakr da Umar da daraja ya zama dan shi'a kuma ya zama dan bid'a an gane saboda ba a yi sabani ba makamata ba su yi sabani ba akan ainihin Abu Bakr da Umar cewa sun fi kowa daraja an gane wannan ko to da haka babu wani maganar sabani idan mutum yace Aliyu ya fi su daraja ya fada cikin bid'a ya fada cikin shi'anci amma idan mutum yace Aliyu bin Abi Talib ya fi Usman daraja dan shi'a ne wato ba ɗan shi'a bane amma yayi kuskure kun gane wannan ko yayi kuskure akan matsala din Usman bin Affan shine abin da ya tabbata a wajen malamai cewa ya fi daraja bayan Abu Bakar da Umar
hada fil fadila
wannan a bangaren falala kenan fa amma a wajen shugabanci ba a wajen shugabanci ba makawa a samu wannan tartibi a samu Abu Bakar Umar Usman Aliyu dole sai an tafi akan wannan tartibin da zaran mutum ya kauce ma wannan tartibi yace ya yarda Abu Bakar ya kamata ya mulki bayan Abu Bakar sai Umar sannan daga baya bayan Umar ya rasu sai Aliyu bin Abi Talib in mutum ya faɗi wannan ya faɗa cikin shi'anci ya faɗa cikin bid'a a gani a wajen falala ake tunani wajen falala tsakanin Usman da Aliyu wata daraja amma a wajen tartibi na shugabanci to wato Usman shi ya kamata ya zama shugaba sa'annan sai wa sai Aliyu
kaman ta'ala fi khilafati wahid min haula
duk wanda ya suka dangane da shugabancin ɗaya daga cikin waɗannan yayi suka gare shi to wannan ya zama tobatacce شيخ الإسلام ابن تيمية يفعل أشكال التافصة الأكيدة الواسطية
من طعن في خلافة واحد من هؤلاء
تواند يسوكا لغاية خليفة تهرق شو أنن كمان يسوكا خليفة وزمان دان أفاد رضي الله عنه كمان يندا وأنن سكيه ين شيئا سكيه دقم أن خوارج ين شيئا دا أن خوارج suna sukan shugabancin Usman dan Affan radiyallahu anhu sannan ƴan khawarij suna sukan shugabancin Ali bin Abi Talib shi ma amma ba sa sukan shugabancin Abu Bakar da Umar ƴan khawarij sun yarda da shugabancin Abu Bakar da Umar amma suna aibata Usman bin Affan suna aibata Ali bin Abi Talib an gane wannan ayi suna cewa duk mutumin da ya halarci zamani wato rayuwar ƙarshe na Usman bin Affan duk sahabin da ya rayu a wannan lokaci rayuwar ƙarshe na Usman ba a karɓar hadisin shi inda kawai su sannan kuma ba mutumin kirki bane a wajen su yayi rida an gane amma ana karɓar fatawan Usman bin Affan wato a lokacin farkon kalifancinsa wato amma tun sanda mutane suka fara yi masa inkari to daga lokacin ne wai Usman yayi rida saboda haka ba a karɓar fatawansa sahabban da suke tare da shi a wannan lokaci su ma sun shiga haka nan shi ma Ali bin Abi Talib kafin ya yarda da wannan tahkim wanda aka yi tsakanin ainihin Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al-As kafin wannan lokacin ana karɓar maganar Ali bin Abi Talib amma lokacin da ya yarda da tahkim shi ma ya yi ridda an gane wannan ko wannan shine fahimtar khawarij dangane da Usman bin Affan da kuma wa to a wannan zamanin in aka samu wani yana da awon shi dan gwagwarmaya ne kuma yana da awon yana kira zuwa ga tabbatar da shari'ar musulunci a duniya amma kuma yana kafirta Usman bin Affan yana kafirta ainihin Banu Umayya gabaki daya yana sukan ainihin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to wanda me zamu dauke shi kada zamu ce shi ma yana da fahimta da khawarij kamar yadda ɗan khawarij suke ainihin takfir na ainihin Usman shi ma yana takfir da Usman sannan yana aibanta shi yana kuma aibanta duk sahabban da suke da alaka da shi sannan yana kafirta Banu Umayya gabaki daya kaga duk wanda yake da wannan fahimta shi ma yana da fahimta na khawarij yana da fahimta na shi'a kuma don kuma shi'a suna kafirta dukkan sahabbai sai wasu ɗan kadan wanda ba su wuce a kirga su da yatsun hannaye ba su kadai ne kawai ba su yi rijja ba a wajen shi'a an fahimci wannan ko to Ibn Taymiyyah ce cewa man ta'ala fi khilafati wahid min haula fa huwa azallu min jimari ahli duk wanda yayi suka game da khalifanci ɗaya daga cikin waɗannan mutane to shi wannan ya fi bacewa fiye da jakin gidansu ya fi jakin gidansu bacewa me ne dalilin da yasa aka ce haka saboda ya saba ma ijma'i na musulmai saboda musulmi sun yi ijma'i akan gabatar da Abubakar a wajen shugabanci sannan gabatar da Umar bayan Abubakar sannan Usman sannan Ali wanda ke gabatar da Ali bin Abi Talib kuma yake cewa Aliyu shi yafi cancanta da shugabanci yana cewa har ya fi Abubakar kuma yana cewa wai shugabanci bayan manzon Allah ya tabbata ga Aliyu ne ba ga Abubakar ba wai domin Aliyu shi ne wasiyyi na manzon Allah kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya yi wasiyya cewa lallai a ba Aliyu shugabanci in ji masu wannan magana ɗin wai Aliyu shi ne khalifa su masu wannan ra'ayi su ne yan shi'a suka ce sai dai Abubakar da sauran sahabbai sun zalunci Aliyu bin Abi Talib sun zalunce shi sun hana shi shugabanci sun maka fashi sun kwace shugabanci daga gare shi to faɗin wannan magana wato ɓatar da al'umma ne kamar suna so su ce al'umma gaba ɗaya sun ɓace su kaɗai ne shiryayyu masu wannan magana sun ɓatar da ainihin sahabban da suka rayu a wannan zamani suka yi ijma'i gabaki ɗaya akan wannan sa'annan tabi'ai bayansu sa'annan tabi'i tabi'in kamar sun nuna duk wa'annan gaba ɗaya sun ɓace waliyazu billah da kuma saba manan soshin da suka zo wajen jeranta wa'annan khulafa ɗin yawwa jeranta shugabanci an gane mahalli ne na ijma'i ba a samu sabani akan wannan jerantawan ba a wajen ahlus sunna wal jama'a amma jerantawa wajen waye fi daraja tsakanin Aliyu da Usman shi ma ba wai tsakanin Aliyu da Abubakar ba an gane kwata-kwata ba a taɓa samun sabani a ce wai tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Abubakar ko tsakanin Aliyu bin Abi Talib da Umar ba a taɓa samun wannan sabanin ba kaulan wahidan babu sabani Abubakar ya fi kowa daraja bayan annabawa sannan sai Umar amma nan ana magana ne tsakanin Usman bin Affan da Ali radiyallahu anhu akwai Abul Aswad ad-Duwali Abul Aswad ad-Duwali shi yana da wannan fahimta da ana ganin yana da fahimtar Ali bin Abi Talib ya fi Usman daraja akwai wasu daga cikin salaf masu wannan ra'ayi yan kadan haka nan da suke fifita Ali bin Abi Talib akan Usman bin Affan radiyallahu anhu
hada mahallu khilafin
to wannan wato ma'ana fifita tsakanin Aliyu da Usman mahalli ne na sabani
wasahihu anna Usman afdal
amma abinda ya inganta yafi inganci Usman bin Affan shi yafi daraja
anna sahabata wa fihim Ali radiyallahu anhu
domin sahabbai wanda a cikin sahabban akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sun zaɓe shi ya zama khalifa na manzon Allah domin kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce ai Abdurrahman bin Auf lokacin da ya ga bayan Umar ya riga ya sanya kwamiti da mutane shida wanda manzon Allah ya rasu yana da yarda da su yace wayannan kwamiti din su zauna su tace su screening su fitar da ainihin shugaba daga cikin su yace a cikin su duk wanda aka fitar shi bai da matsala ko wanda aka fitar ba shi da matsala da su yace da a ce Abu Ubaida al-Jarrah yana rayi to da kai sai zai ce kawai a bashi shugabanci to da annabi ya ce li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma Abu Ubaida al-Jarrah amma tun da baya rayi dukkan ku gaba ɗaya na yarda da ku su tsaya ku fitar da shugabanci a shugaba a cikin ku yace Abdullah ibn Umar ya zama na bakwai daga cikin ku amma shi fa ba za a ba shugabanci ba shi dai ya zama to daga cikin wanda za su sa ido wajen zaben shugaba na ba san gane wannan to shi ne bayan Umar ya rasu an zo za a fara screening kowa sai kauce gaba ɗaya da kowa ya kauce sai aka bar Usman bin Affan da Aliyu suna tsaye an gane kowanne daga cikin su yana tsaye ba wanda ya motsa daga cikin su anan wannan shine Abdurrahman bin Auf bin Shatu tunda ku biyu kuna tsaye anan wajen in za ku bani dama to insha Allah zan tsaya in tantance in yi bincike in ga wanda yafi cancanta in kun yarda shikenan in ka ce yarda da suka ce sun yarda shine fa Abdurrahman bin Auf yayi ta yawo yana bincike yana samun ainihin dattawa mutanen kirki me za ku ce kan wani da wani to sai ga duk binciken da aka yi kowa za a ce dukkan su mutanen kirki ne amma a wajen shugabanci wanda ya fi cancanta Usman haka ya ce wallahi ya gama bincike ya gulungu lungu kwararo kwararo a cikin Madina ya ce falam aran nas ya adiluna bi Usman ban ga mutane suna daidaita wani mutum da Usman ba ba sa daidaita wani mutum da Usman saboda haka shine yazo ya faɗi abin da ya sani nan take Ali bin Abi Talib da yazo wannan yazo aka taru gaba ɗaya har da shi akai ba Usman bin Mubaya'a kaga wannan sai nuna cewa ashe Usman bin Affan hatta wajen falala din ya fa Ali bin Abi Talib an gani a wajen cancanta da shugabancin ma ya fa Ali bin Abi Talib amma dukkan su gaba ɗaya kowa ya cancanta kamar yadda Umar bin Khattab ya faɗa radiyallahu anhu kafin ya rasu wato sun zaɓe shi ya zama to khalifan manzon Allah alhali Aliyu yana raye gashi nan a wajen wato zaɓin sahabbai ga Usman dalili ne akan cewa shi ya fi daraja Abdurrahman bin Auf yana cewa ya ce na ga mutane ba sa daidaita kowa da Usman sai ya nuna cewa wannan shi ya fi kuma ya faɗi wannan a gaban tarin sahabbai babu wanda ya rinka shi Bismillahirrahmanirrahim wato siffantawar su ga alqur'ani cewa alqur'ani magana ne na mutum matsala na 55 faɗin su game da alqur'ani wato cewa wannan ba wani abu bane face maganar mutum sun ce alqur'ani ba wani abu bane face maganar mutum sharbi daga cikin matsaloli na mutanen jahiliya wanda idan mun ga mutum ya siffanci da shi ko da yana sallah ko yana azumi ko yana zakka za mu ce wannan mutumin yana da burbushi na jahiliya tare da shi har yanzu bai gama rabuwa da jahiliya ba ha shi ne
annahum yaquluna inna alqur'ana qawli bashar
su mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci suna da fahimtar cewa lalle alqur'ani maganar mutum ne an gane ko lokacin da manzo Allah ya fara da'awa sun masa inkari sun ce lalle qur'ani maganar mutum ne
kama qala ibn walid ibn al-mughira
kamar yanda walid ibn al-mughira ya faɗa yana sukan alqur'ani
القران كلام الله سبحانه وتعالى
القران مغنى الله ليس سبحانه وتعالى
تكلم الله به حقيقه
وان الله تعالى يي مغنى ده شي حقيقه حكى الله يفدي شي يدا بك كرسا ولا
واوحاه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
كما يي وحيين سا سوى ga annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
واسطه جبريل
تهني جبريل اغاني الله يي وحيين القران سوى ga annabi ta hanyar malaika jibril
وكلامه حقيقه
القران مغنى الله ليه حقيقه
وسماه كلامه في ايات كثيره
الله تعالى يا كلام القران مغنى تا اشكين ايوي ما فيها
قوله تعالى
مثال عند الله تشيوا
حتى يسمع كلام الله.
إيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا في الله يكراش كلام الله. إذا أنت إذا جبت مشركين يبقى شكاريانك. ko ya buƙaci ainihin makwabtakarka to ka ba shi kariya ka makwabtar da shi har sai ya ji maganar Allah yuriduna an yubaddilu kalamallah da kuma inda Allah yake cewa suna so su musanya su canza maganar Allah
fa hadha huwa i'tiqadu ahli sunna wal jamaa
wannan shine kudurcewa na ahli sunna wal jamaa da mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa qur'ani menene maganan Allah ne haƙiƙatan harfan da sautin duk maganan Allah ne subhanahu wataala a gane ku khilafan lil jahmiya in jahmiya ma cewa Allah ta'ala baya magana da harfa ko da sauti ko da takadimi ko da ta'khiri ko da larabci ko da ajamanci so haka tunda Allah ta'ala baya magana in kace Allah yana magana ka kamanta Allah da halitta halitta na magana shi ma Allah yana magana kace ba zai yi ba to haka Allah ta'ala baya magana tunda baya magana wannan alqur'ani da muke gani shin haka Allah ya saukar da shi ko kuma ya abin yake shin suka ce a'a wannan qur'ani da muke gani fassara ne na magana Allah Allah ta'ala idan yana so ya isar da sako yana so ya magana sai ya halicci magana in ya halicci magana sai ya sanya magana a jikin dutse na durusina kamar lokacin da zai magana da Annabi Musa Allah ta'ala ya halicci maganar ne ya sa a dutsen durusina kawai sai Annabi Musa ya ji dutse na cewa ya Musa inni ana rabbuka fakhla na alai innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami lima yuha wato kada an wajen ka duba su suna ganin ba zai yi a ce Allah ya yi magana ba sai dai Allah ya halicci magana ya sa a cikin dutse an gane wannan ko to wannan ko kuma Allah ya yi magana sai ya cusa magana a cikin zukatan mutane na'am
na'am wai mushrikuna ya'rifuna annahu kalamullah
su mushrikai sun san cewa lallai alqur'ani maganar Allah ne
annahu laysa min kalami muhammad
kuma lallai shi qur'ani ba maganar annabi muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam
annahu law kana min kalami muhammad
domin da ya kasance maganar muhammad sallallahu alaihi wa sallam
lakana bi sa'atihim an yaqulu mithlahu
da ya kasance a cikin ikon su da iya faɗin misalin shi ko da maganar Muhammad zai da su ma sun zauna sun shirya irin shi sun faɗi misalin shi amma su sun yi iya ƙoƙarin su fa wajen su girgiro misalin alqur'ani ya gagare su
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharu mithluhu
domin Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum da ya fi misalin su
kana min salali
da a ce alqur'ani yana daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam
da abu ne mai yuwa a gare su su kwaikwaye shi ko da abu ne mai yuwa a gare su su kwaikwaye shi
wallahu jalla wa ala tahjamu
Allah subhanahu wataala ya kalubalance su cewa su zo da misalin alqur'ani yace musu fa'atu am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wada umarin sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin a gari akwai kuma am yaqulu naftara qul fa'atu bi surati min mithlihi wada umarin sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin diga shi nan akwai inda aka ce kuma qul la ilaha illa ma'atil ins wal jinn ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'd wajira na'am
na'am aw bi surati wahidatin mithlihi
ko kuma da sura guda ɗaya misalin qur'ani an kalubalace su girgiro irin shi za suna iyawa
lam ya'tu bi shay'in min dhalik
ba su iya zuwa da wani abu daga cikin wannan ba
ma'a kufrihim wa inadihim
duk da kafircin su da kangarewar su a gane ko da suna iya da sun san cewa wato in sun zo da abu irin qur'ani za su kure annabi kuma su ƙaryata shi kowa ya daina bin shi ai da yafi musu alkhairi ko da yafi musu sauki fiye da daukan makamin suke za su yaƙe shi kamar su din nan tun daga kafiran Makka sun zaɓi su ɗauki makami a yi kare jini biri jini har ma wasu daga cikin su mutu a gane ko sun fifita wannan akan su kawo wani sura ko wata aya irin alqur'ani wannan ya nuna cewa alqur'ani ba maganar mutum bane dan da maganar mutum ne za su zauna su kirkiro abin da ya fi shi su kure Muhammad a galibu a ce to ka ce wai in an kawo irin irin magana irin naka kaza kaza wato zaka daina yin da'awa to gashi yanzu an kawo magana ma da yafi naka fasaha magana ma da yafi naka zalaka to sai zamanto Allah ta'ala ya alubalace su har shekaru 20 da wani abu amma kuma kafiran Makka ba su iya zuwa da ko aya ɗaya ba daga ciki an gane wannan ko na'am
na'am ma kufrihim wa inadihim
wato tare da kafircin su da kangarewan su da kuma kwadayin su da kwadayin su akan saba ma Allah da manzansa da ya kasance cikin ikon su su zo da sura fasalin alqur'ani da ba su jinkiri ba da suna iyawa da gudu sun kawo saboda su kura Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lakin ajazu an dhalik
sai dai sun gajiya daga wannan
illa dhalika ala annahu kalamullahi jalla wa ala
to sai wannan yayi nuni cewa qur'ani maganar Allah ne jalla wa ala
la kalama ghairi
ajza Allah shi fa illam taf'alu wa lan taf'alu in har ba ku aikata ba to dama ba za ku taba iya aikatawa ba tunda ba za ku iya ba to ya kamata a ce ku mika wuya fatakun narar lati wa udu hanna wal bijara ku idan lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda makamashin shi mutare da duwar ku wanda an tanaje shi musamman ga kafirai na'am
na'am fadalla zalika ala annahu kalamullahi jalla wa ala
sai wannan yayi nuni cewa lallai alqur'ani maganar Allah ne da rigima da baka
la kalama ghairi
ba maganar wani sa ba
la kalama jibril
ba maganar jibril ba alaihi salam
la kalama
muhammad ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
kalamullah
kawai alqur'ani maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala
inna ma jibril wa muhammad mubayyighani anillah
kawai malaika jibril da muhammad sallallahu alaihi wasallam masu isar da sako ne game da Allah suna isar da sako ne game da ainihin Allah subhanahu wa ta'ala
mubayyighani anillah jalla wa ala kalamuhu bi amanati
wato suna masu isar da ainihin sakon Allah azza wa jalla da amana
kalamu yudaf ila man qalahu
dama shi ko magana magana ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗe shi mubtadi'an a matakin farko a gane la ilaha man qala hu muballiga mu'addiyan ba wai wanda ya faɗe shi yana mai isar da sako yana mai kai sako ba ku fahimci wannan magana ana jingina mu wanda ya fara faɗe shi ne idan aka ce kifar nabiki min zikirai habibi wa manzil bi sikti liwa bayna dhuhuli fa awamani fa tudiha fal mikrata lam ya'tarafuha بما نسجلها من جنوب وشمال ما قال هذا يا هيا ليس ابا جنجي نزوا يا هيا با saboda ni wato magana ana jinginawa zuwa ga wanda ya fade shi ne a matakin farko ba wai wanda ya fade shi yana mai isar da sako ba kuma ni yanzu na fade shi ne ina isar da sakon wani ko na fade shi ne ina mai isar da sakon wani misali idan nace an ce duba haram take banda da babbar kofar gabas wai bala shasa kuma nan ko kaga magana kai sai kaga ba muryar shi bane yanzu ko muryar shi ne amma kaga ce wannan magana shaka ne ashe magana ana isa ana jingina ta zuwa ga asalin wanda ya faɗa tun farko ba wai mai isa ga sako ba an gane sai a ce wai faɗa wannan sai ka faɗa asalin wanda ya fara faɗin magana kuma jono ko to shine abin da ake fara a nan wajen to su yan jahiliya idan aka sa kansa da malami sai sun bada ce wai wannan magana in kace malam wani ce wallahi ba shi bane kansa shi ce wallahi kansa ne yake magana ba malam bane shi wannan magana ba magana malam bane magana kansa ne an gane wannan suna so ne su yi amfani da wannan idan kana tilawan Qur'ani kada kada a ce wai magana Allah yake karantawa magana magana ka ne an gane kana a ce ai wannan maganar wani ne ba magana Allah bane wannan kuskure ne ana duba asalin wanda ya fara faɗin magana kai yanzu ka zo kana karanta abin da ya faɗa kana isar da sakon maganar shi ne kuma ji wannan ko aha
wal kufaru yukabirun
wato kafirai suna yin mukabara suna yin girman kai wani lokaci kace sun ce Qur'ani sihiri ne wani lokaci kuma su ce annabi Muhammad ya koye shi ne daga malaman ahlul kitab ya je ne ya zauna ya koye ya je wajen kristoci ko malaman yahudawa sun koya mishi alqur'ani haka suke cewa lokaci kuma da gangan suke fadin wannan ba suna fadin manzaru nau'i nau'i wani lokaci su fadi wannan wani lokaci su fadi wancan
mai dilu ala kadibi
wanda yake nuni akan ƙaryansu akan wannan da kuma shaki fadinsu suna shaki fadi
wallazi ya'taqidu anna alqur'ana kalam muhammad
wanda yake kudurci cewa lalle qur'ani maganar muhammad ne
annahu qawli bashar
kuma lalle maganar mutum ne
qawlu hada
qawlu ahli aljahiliya wannan magana nashi maganar kafiran jahiliya ne in an samu musulmi yayi wannan magana to ya waiwaya baya ne wato ya koma zuwa ga mangarin magabatan shi su ne kafiran makka su suka fara fadin wannan game da alqur'ani in hada illa qawlu bashar
ma alaihi jahmiyatu wal mu'tazila
wanda wannan din cewa qur'ani maganar mutum ne qur'ani ba maganar Allah bane shine aqidar yan jahmiya da aqidar yan mu'tazilawa da wa'anda suka yi kama da su kama asha'ira zaka asha'ira suna dan yin wayo sun ce alqur'ani maganar Allah ne amma idan ka raka su sai su gaya ma cewa ana jingina alqur'ani zuwa ga Allah majazan la haqiqatan sun ce saboda Allah yana magana amma maganar Allah babu harfa a ciki babu sauti a ciki babu larabci babu azamanci babu takadim babu ta'khir to kaga wannan qur'ani da muke karantawa larabci ne wannan qur'ani da muke karantawa akwai harfa a cikin sa qur'anin nan akwai sauti a ciki qur'anin akwai takadim da ta'khir to kina tun da dai haka ne kina kaga dai ba qur'ani ba su qur'ani da suke kira maganar Allah ba wannan bane sai a sha'ira su ma kaman mu'tazila suke dare suna da dan sun dan saka yani sun dan yi takiya sun ka dauka qur'ani maganar Allah ne amma an karka su sun ce maganar Allah ne majazan la haqiqatan sun ce haqiqanin maganar Allah kalamun nafsi magana ne wanda yana tare da Allah baya fita maganar Allah kalamun ne nafsi ba wai wannan magana da kuka ji yana fita ba maganar Allah bane shi shiwa ba hoje ya ce wai magana ciki ba magana bane akwai to filiya ga ya mana ce ta abin da yake na cikin ciki baka fito da shi ba a kire shi magana an gano ne ko in dai baka fito da shi ba ba a kire shi magana za ka ko sallah mutun yake yi sai ya zama to bai motsa harshe ba bai fito da komai ba za ka ce yayi karatu ba a cewa yayi sa kalamun nafsi ba magana bane shi wannan to da haka wannan kuskure ne su asha'ira suke kai masu ganin cewa wannan qur'ani da muke karantawa ba maganar Allah bane hakikatan eh na'am
innal qur'ana laysa kalamullah
lalle alqur'ani ba maganar Allah bane inji su
inda ma khalaqahu Allah jalla wa ala fi jibril
kawai Allah ta'ala ya halice shi ne ya sanya shi ga malaika jibril ko ya cusa cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya halice shi ya sanya cikin lawil mahfuz ko wannan wannan daga cikin maganganu batatu wanda yana daga cikin jinsi na maganganun mutanen jahiliya nan
ibn ashi
au bismillahir rahmanir rahim au abliyan walam yuwafi raka'ah walam yuwafi raka'ata ko kuma masbuki yayi sujadan ba'adi tare da liman ko kuma yayi qabli walam yuwafi raka'ata alhali bai samu raka'an shi ba in mutum bai samu ko raka'a daya ba baya halarta yayi sujada tare da liman la qabliyan wala ba'diyan
na'am daga cikin qabliyan ata ala sunan
salatati fa'ilan akin dalal zaman kaman barin qabli mutum yake qabli wanda ya zo akan sunnoni guda uku mutum ya manta ya bar sunnoni guda uku kaga qabli ya hau kan shi to amma kuma sai ya manta har yayi sallama daga sallah har ya bar masallaci ya manta bai ainihin sujada qabli ba to yaya sallan shi yaya sallan shi mutumin da ya manta bai sujada qabli ba har lokaci ya tsawaita ko har ya fita daga masallaci sai daga baya zo ya tuna kuma ya bar sunnoni wajen guda uku an gano ne ko kaga mai ahlali ya nuna idan mutum ya bar sunnoni guda biyu sai ya manta bai yi kabul ba sai ya manta bai yi kabul ba bai tuna ba sai bayan ya riga ya fita daga masallaci ko bayan lokaci ya yi tsawo yace batalar sujud sujudan ya baci amma sallah ta baci yace wala tabdulu salat ma'ahu in kana an tarki sunnatain yace wato sallah baya baci tare da shi in ya kasance sunnoni guda biyu ya bari amma idan sunnoni guda uku ne sallah ta baci a gani in dai mutum ya bar sunnoni guda uku sai ya manta bai yi kabul ba to wannan sallah sunan ta batacciya amma in sunnoni guda biyu ne sai ya manta bai yi kabul ba kuma lokaci ya tsawaita sallah ta yi bata baci wa misali an gane wannan ko eh in zamani ya tsawaita arba'u ahwalin mufassalati wato ga tunawan shi ya kai aboki tarhim ne wannan tarhimi ya sahib ya kai aboki na ya sahibi ga tunawan shi ya kai aboki na a cikin sallah mutum yana cikin sallah sai ya tuna akwai halaye guda hudu wanda suke ababar rarrabewa fasajadata alal kitabil muttaba ko fasadata ne fasadata alal kitabil muttaba wato farilla cikin farilla haisu tsala inda ya tsawaita ko ya ruku mutum yana cikin sallan asuba sai ya tuna bai yi isha'i ba kaga fardun fi fardin kenan yana cikin sallan asuba sai ya tuna bai yi isha'i ba to yaya maganar asuba din ha yaya asuba din sunan wannan asuba din lalatacce an gane yayi in mutum na cikin wani sallah na cikin sallan farilla sai ya tuna da wani sallah a baya wanda bai yi ba to wannan tunawar ya bata mai wannan sallah din an gane ko shine farilla a cikin farilla bima'ana ya tuna da farilla yana cikin sallan farilla kuma al'amari ya riga ya tsawaita auraka ko yayi ruku'u an gane fasadata duk guda biyu sun baci alal kitabil muttaba akan littafi wanda yake abun bi wato kamar nafila cikin nafila ya ci gaba da sallah din in yana cikin nafila sai tuna da wani nafila wanda bai yi ba kawai ya ci gaba ka nafilin fi farzi kamar nafila a cikin farilla yana cikin farilla sai tuna da wani nafila shi ma kawai ya ci gaba ka riki wannan fadakarwa din kal'ula fi ahkamiha ya khil wato akasinta farilla ne wanda ya zo cikin nafila yana cikin nafila sai ya tuna da farilla shi kenan wannan nafila sunan shi batacci kal'ula shi ma kamar na farko ne wajen baci kal'ula fi ahkamiha kamar na farko ne wajen hukuncensa ya khil ya kai masoyina ya kai badadai kamar mutum ya bar rukuni ko ya bar wani sharadi in bada bi dole in ya bayyana da tsawo wato ya riga ya bayyana lokaci ya riga ya tsawaita mutum ya bar rukuni kuma lokaci ya tsawaita kamar ya bar ruku ko ya bar sujada bai tuna ba sai da lokaci ya tsawaita aw khurujil masjida ko kuma lokacin da ya fita daga masallaci sai ya tuna ya bar wa'annan rukunai din shikenan sallah ta baci asali dai baya kamata a yi kuskure ma shi ne asali amma kaga dai harkar dan Najeriya da ba kullucin kuskure ma haki in ji kan Najeriya ne da ba magana kuskure ma tun daga maganar shekaru da ga mutum na shekara 40 ya ce shekara 25 ya kwashe wannan shekara 15 amma wannan abu ne wanda an ga an saba shi a Najeriya da ba amma da hakika tunda sun ce suna son kan shekara kaza to wannan kan shekara ne kawai kuma ce an gane eh shi ne Allah ta'ala shi take mu saban shine wannan kaman akwai wasu daga cikin ashabul hadis masu ganin cewa man mata walayhi tiyamu sama an waliyu hudunan wanda ya mutu ana bin shi azubi wanda ya tafi mai sallah akwai masu ganin wato koda azumin ramadan ne in ana bin mutum azumin ramadan wato waliyansa za su iya maka wannan azumi sararraba an gane ko danginsa to kuma wasu suka ce a'a ana nufin samun addu'a wato ban mata warai ya mu ai ban mata warai samun nazarin to da kuma hadisi riwaya na ibn Abu Dawud da riwaya na Muslim wanda ya fassara samun nazarin duk wanda ya mutu alhali ana bin shi azumi na alwashi samun addu'a waliyu yasa Abu Dawud a cikin sunan din shi yace bayan ya tattaro hadisan ya hada su gaba daya da inda hadisi yazo mutbal da inda yazo mubayyin sai ki tsato da wannan kenan za mu fahimci kenan cewa ana nufin azumi ne na alwashi ba wai azumin Ramadan ba domin azumin Ramadan wani baya ba wani azumi azumin Ramadan farzu ayin ne azumin Ramadan kamar sallah ne yanda ka san wani ba zai ma sallah ba in ka mutu wato baka yi sallah ba kai ake so ka yi to haka ne shi ma azumi wani ba zai maka ba to ya za a yi sai mutum a sai a dauka cewa sai a yi kiyasa shi kamar mara lafiya wanda ya kasa yin azumi yana da chronic ulcer me zai ai zai rinka ciyarwa ne shi ma wanda ya mutu bai samu yayi azumi ba sai a ciyar masa kamar yadda aka samu wannan bayani daga wasu daga cikin magabatan insha Allah to a takaice wanda ya furin jaye shine hadisin yana magana ne akan albashi ba dukkan azumi ba an gane mun ku Allahu a'lam Allah magana cewa wato lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wato an binne shi ne a inda ya rasu dama hadisi ya zo cewa ana binne annabi ne a inda ya rasu an gane wannan to kamar da ake wai ita Aisha radiyallahu anha ta tashi daga wannan daki din ta koma wani dakin saboda ai baya halarta ainihin a mai da daki ya zama kuma kamar makabarta sannan kuma a ce wato a ce daki ne wannan misali a ce ainihin ta zauna cikin dakin kuma ana yin sallah ana yin nafil gili a cikin sallah din ma ana cikin a cikin daki din misali kaga idan har ya taba da cewa asalin dakin da Aisha take kwana dan da aka binne kaga a nan wajen dole ne Aisha ta bar wannan daki ta koma wani daki daban inda babu ainihin kabari din dan baya halarta ta dinga yin salloli ko nafil gili a cikin dakin da
aka binne wani a cikin shi Allahu a'lam
wani ya yi tambaya wai da sakin hannu da kuma sanya hannu a jejjewar laifi wannan ya tunatar da ni malam Lawal Bakar Allah ya ji kansa wato akwai wani rikici wanda ya taso da Bima Road lokacin yan kwamitin Bima Road dattawa suka tada hankali cewa dole ne liman ya sa hannu dole ne liman ya yi sakin hannu su suna ganin sanya hannu a kirji shi ne ba shi da asali sanya hannu a kirji bai da asali sakin hannu shi ke da asali ana tarki har ya zama to wasu daga ciki sun daina bin limamin sallah wai limamin yana sa hannu a kirji to daga baya da rikici ya rikici ya kace to gaba ɗaya da limamin da su gaba ɗaya a kashi gungurungun a je wajen Lawal Bakar ai shi ne yanzu a magajin Malam Lawal Bakar shi ne aka kashi gaba ɗaya aka yi gurbi aka shiga aka cika moto shi aka tafi wajen Lawal Bakar bayan je wajen Lawal Bakar aka je aka yi sallama da shi aka ce an zo wajen shi ne ce bai kawo fuska ce an zo ne mana son yi tambaya wai da Allah da qablu da sadal wa nabi yace a ma hada yace abinda manzo Allah yayi da abinda wani yayi ka ma hada yace ba hadawa yace ai tashin hannu wani ne yayi shi kuma sanya hannu a kirji manzo Allah ne yayi shikenan taro ruwa ce da ba shi suka dogara da shi suna ganin suka ji zai ba su amsa sai kuma nuna musu cewa sakin hannu ba shi da asali sanya hannu a kirji ne mai asali misali an fahimci wannan ko a takaice ne abin da ya tabbata a cikin sunna kamar yadda Ibn Abdul Bar a cikin littafin shi At-Tawhid yake cewa ba a ruwaito wani sallah sabanin wannan ba daga manzon Allah wato ma'ana sallah wanda Annabi ke sa hannu a kirji yake sanya hannu a kirji shine iyakacin abin da aka ruwaito daga manzon Allah babu inda aka taba samun manzon Allah yayi sallah ya saki hannu ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan ko ko masu faɗin wannan ba ana maganan Ibn Abd al-Barr fa al-Maliki wanda ya sharri mu wasa ake wannan magana ba ba Maliki ne sosai da irin su qabi'iyya su ma sun tabbatar da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sallar da ya sanya hannu a kirji ne ga sunan manyan malikawa irin su Ibn Abd al-Hakam da ire-iren su wanda suka tabbatar da cewa manzo Allah ya sa hannu a kirji ne saka malikawa da yawa in ba Ibn Qasim ba Ibn Qasim ne kadai shi ma ya jingina wa Maliki ba wai ya jingina wa manzo ba ya jingina wa Malik cewa Malik yayi sallah yana sakin hannu amma daliban Malik kakaf sun tafi akan cewa wato sanya hannu a kirji shine asalin sallar Malik balan da kuma jihar hadisan da suka zo kuma daga manzo Allah kuma sun yi nuni akan abin shi yasa ya taba samun lokaci wanda an yi rikici sosai wajen shekaru za a ce shekaru 50 da sauki shekaru ne masu tsawo da ana rikici tsakanin yan kabaru da yan sadalu yan tijaniya su ne yan kabaru yan adiriya su ne yan sadalu yan tijaniya suna sanya hannu a kirji saboda Sheikh Ibrahim Yaz da yazo sai yazo da kabaru su kuma lokacin Nasiru Kabara da ire-iren yan adiriya su kuma suna sakin hannu ne aka zo aka yi ta rikici ya zama to saboda wannan sanya hannu a kirji ba abin juna sallah ba a cin yankan juna idan mutum dan kabaru ne lokacin dan dan adiriya ta riga su jariya zuwa idan mutum dan kabaru ne sai a ce ai dijin kafiri ne ba za a bashi aure ba za a yi kaza ba za a yi kaza da suna kafir da juna tsakanin adiriya da tijaniya saboda wannan matsala to sai Sheikh Ibrahim ya biya wani littafi Rahul Mala a cikin littafin nan yayi magana akan kabaru da sadalu ya kawo hujjoji daga cikin kitab da sunna da ijma'i da manganin malamai ya kawo bayan ya kawo kuma yake cewa yana kalubalantar dukkan mutumin da yake cewa a saki hannu
ko manzo Allah ya sace amina su a kawo mai ko hadisi da ifi ne daga manzo Allah yace zai ba su kyautar library din shi na ba kamar ni sai Ibrahim ya tsaya yace library shi gaba ce da in ka kawo hadisi da dalil ko da ifi ne zai ba ka library kyauta kida ka fanda ke library ya zama naka to ina ganin har yaba duniya ina ganin ba a su ɗan kadiriyan da masu ra'ayi sace hannu ba su iya kawo mai hadisin ba kira ba kila har yanzu akwai wannan kalubalen to kaga wannan rikici tsakanin yan kabiriya kenan da wa yan tijaniya a wancan lokacin to kaga amma manyan malamai na sunna tun fil azalza ma sai daga sun tabbatar babu inda aka samu hadisi ko guda ɗaya da ifi kai ko hadisi maudu'i ma wanda aka ce manzo Allah ya kace mu babu shi afa jona ko saboda maganar sakin hannu bai ma taso ba magana kace sakin hannu ya saba wa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam in mutun yayi shi ya san cewa abin da ya aikata ya saba wa sunnan annabi kuma san rai ne kawai amma abin da ya tabbata daga manzo Allah kuma ya tabbata wajen malamai na mazhaba hatta ai mazhaban malikiyya da yawa daga cikin sun tabbatar da sakin hannu a kirci Allah ta'ala shi take mu cewa idan mutum ya shuka alkhairi a nan duniya kamar ya karanta da mutane addini wato za a riga tayar da shi ana cewa ka ji ainihin ɗalibanka ko ka ji kaza idan kuma sharri ne wato za a riga tayar da shi a nuna mai cewa ga mutanen da ka gina waye-waye da sauransu to shin wannan akwai nassi ƙarara to zai iya yiwuwa akwai nassi amma gaskiya ban iya tunawa da shi a yanzu ba ba zan iya inkarin shi kai tsaye ba ko ba zan tabbatar da shi kai tsaye ba an gane wannan zai iya yiwuwa akwai nassi amma a yanzu sai Allah bai iya tunatar da ni kai tsaye akwai shi ko ba shi ba to kuma rashin tunawa da shi bai sanya ku a yin kari shi Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk